Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Babali Hafiz muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan Juma'a da ta kasance ta ƙarshe a shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Alheri ga kanin labaran. Amurka ta bayar da rahoton samun ƙarin ci gaba a yunkurinta na kakkaɓe reshen kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS da ke ƙasar Afghanistan, inda ta tabbatar da mutuwar mai magana da yawun kungiyar a cikin wani hari da sojojin saman Amurka suka kai ta sama. Masu jefa ƙuri'a a wasu birane uku a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, waɗanda ɓangaren 'yan adawa suke da ƙarfi sosai, ba za a ba su shiga zaben shugaban ƙasar da za a gudanar ranar Lahadi ba. Yanzu haka ta tabbata cewa wasu ɓangarorin gwamnatin Amurka za su ci gaba da zama a rufe har sabuwar shekarar da za mu shiga, kasancewar 'yan majalisar wakilai ba su da wani shirin yin aiki a sauran kwanakin da suka rage na wannan shekarar ta 2018.
Jiya, rundunar 'yan sandan Najeriya ta sanar da cewa ta kama waɗansu da ake kyautata zaton suna da hannu a kashe tsohon hafsan tsaron Najeriya, sai dai masu kula da lamura suna gani an ci goro an haɗe ruwan.
Da za a ce sai an kashe wani mutum ne muhimmi a Najeriya, sai shugaban kasa ya ba da order nan ne za su 'yan sanda za su taso su yi sun kama su. Me yasa a kullum ba za su yi preventing wannan da ya faru ba daga farko? Me yasa za a bari sai an kashe wani babban mutum tukuna a Najeriya? Shugaban kasa ya fito ce ya ba 'yan sanda kwanaki kaza, ko kuma ya ba su directive su je su tsamo wanda suke wannan masu, nan ne za su zo su je su kawo mutane suna murna.
Muna kuma da rahoto kan zaben raba gardama da aka gudanar a kasar Ghana jiya, sai shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa, inda a yau zai yi bayani akan cutar karambau. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan kun waye gari lafiya. Amurka ta bayar da rahoton samun ƙarin ci gaba a yunkurinta na kakkaɓe reshen kungiyar 'yan ta'adda ta IS da ke ƙasar Afghanistan, inda ta tabbatar da mutuwar mai magana da yawun kungiyar a cikin wani hari da sojojin saman Amurka suka kai ta sama. A jiya Alhamis, wani jami'in soja ya ce Sultan Aziz Azam ya mutu ne ranar Lahadi 23 ga watan Disamba a gundumar Nagarhar da ke ƙasar Afghanistan. Wani ɗan ƙungiyar ta IS da biyu shi ma ya mutu a harin. Ba a samu rasa rayukan fararen hula ba a sakamakon wannan harin, wanda jami'an gwamnatin Afghanistan suka fara faɗa wa jama'a. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan ƙasar Afghanistan tun da farko ya faɗa wa muryar Amurka cewa Azam ya mutu ne tare da wasu mutane uku masu gadinsa, sannan ya ƙara da cewa Azam shine yake da alhakin ɗaukan masu kai manya-manyan hare-hare a kan fararen hula. Yanzu haka ta tabbata cewa wasu ɓangarorin gwamnatin Amurka za su ci gaba da zama a rufe har sabuwar shekarar da za mu shiga, kasancewar 'yan majalisar wakilai ba su da wani shirin yin aiki a sauran kwanakin da suka rage na wannan shekarar ta 2018. A daidai lokacin da ake dab da cika mako guda da kacewar kuɗin gudanar da waɗansu ayyukan gwamnati, har yanzu an ja daga tsakanin shugaba Donald Trump, wanda yake neman 'yan majalisar su amince da dalar Amurka biliyan 5 da za a gina katanga a kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico. Amma 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat, waɗanda suke goyon bayan ƙarin kuɗin da ake kashewa a harkokin tsaron kan iyakar, suna adawa da gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. A jiya Alhamis, majalisar wakilai da ta dattawa suka yi wani takaitaccen zama na 'yan mintoci ba tare da ambaton batun dakatar da aiki ko kuma a samu yiwuwar cimma wani ƙuduri ba. amma majalisun biyu za su yi wani takaitaccen zama ba tare da yin wani aiki ba a ranar 31 ga watan nan na Disamba. A wani sakon Twitter da ya aika jiya, Trump ya ce jami'an tsaron kan iyakar suna son a gina katanga, wanda hakan zai dakatar da shigo da miyagun ƙwayoyi safaran mutane, ‘yan daba na ƙungiyar AMP da kuma masu aikata mugun laifuka shigowa cikin ƙasarmu. Masu jefa ƙuri'a a wasu birane uku a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda ɓangaren ‘yan adawa suke da ƙarfi sosai, sun shiga zaben ba za su samu damar shiga zaben shugaban ƙasar da za a gudanar ranar Lahadi ba. Mai magana da yawun hukumar zaben ƙasar ta Seni ya bayyana dalilin yanke shawarar a takaice waɗanda za su jefa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa.
Considérant la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola,
idan aka duba yadda ake ci gaba da samun bullar cutar Ebola mai matukar hadari a cikin gundumar Benin, biranen Benin da kuma Butumbo a arewacin yankin Kivu, da kuma barazanar 'yan ta'adda da ta mamaye yankin tare da samun aikata laifi da wasu kungiyoyin ta da kayar baya suke yi. Asali an shirya gudanar da zaben ne wanda zai kai ga mika mulkin ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya karo na farko a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo tun shekarar 2016, amma aka yi ta tada zaben tun daga lokacin, abin da ya janyo tashe-tashen hankula da ya yi sanadin jami'an tsaro suka kashe mutane da dama. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Washington DC. Sanata Dianne Feinstein, ‘yar jam’iyyar Democrat daga jihar California, ta yi kira da kwamitin shari'a na Majalisar Dattawa da gudanar da zaman jin bahasi a farkon shekara mai kamawa ta 2019 a kan mutuwar wasu yara biyu ‘yan asalin ƙasar Guatemala a lokacin da suke tsare a hannun jami'an kwastam da masu tsaron kan iyaka. A wasiƙar da ta rubuta zuwa Sanata Lindsey Graham, wanda zai shugabanci kwamitin shari'ar, Feinstein ta nemi a yi zama domin duba yadda ake kula da yara a lokacin da suke tsare a wajen jami'an kwastam da masu tsaron kan iyaka. Feinstein ita ce mafi girma daga jam'iyyar Democrat a kwamitin shari'a na Majalisar Dattawa, ta kira mutuwar yaran guda biyu da cewa wani abun damuwa ne da takaici, sannan ta ce kwamitin shari'a na Majalisar Dattawa ya yi zama na musamman don bincika waɗannan batutuwa. Lauyoyin wanda ya kai harin bom a lokacin gasar tseranya da kanin wani a birnin Boston, Zoha Tsanayab, sun nemi kotun ɗaukaka ƙara da ta soke hukuncin da aka yanke masa na kisa bisa samunsa da hannu wajen kai hari. A cikin shafuka 500 a takaice, lauyoyi sun yi jayayya cewa ba a yi wa Tsanayab shari'a adalci ba, saboda alƙalin da ya jagoranci shari'ar ya ƙi amincewa da ɗauke shari'ar daga garin da aka samu fashewar bom ɗin da ya kashe mutane uku da kuma raunata sama da mutane 260. Lauyoyin nasa sun amince cewa Tsanayib da yayansa Tamerlan suka saka tukunyar gas da ake girki ta bom a kusa da layin ƙarshen tseranya da kanin wani ta Boston. Tamerlan Tsanayib ya mutu ne bayan da suka yi musayar wuta da jami'an 'yan sanda kwana hudu bayan saka bom ɗin.
To a gaida Hafiz da karanto labarai. Kuma da labarin bude taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja, inda aka sami ci gaba dangane da farautar waɗanda suka kashe tsohon babban hafsan tsaron Najeriya Air Chief Marshal Alex Bade, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya yi ko mana.
The suspect arrested for active participation in the killing of former Chief of Defence Staff Air Chief Master Alex.
Kakakin hedkwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, Mr. Moshid Jimo, ke jawabi ga manema labarai. inda ke bayyana cewar jami'an su sun cafke wasu yan bindiga biyu da kai tsaye ke da hannu wurin kashe tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya Air Chief Marshal Alex Bade. Zaratan yan sanda na musamman da ke yaki da manyan laifuka da ke karkashin ofishin Sufeta General yan sandan Najeriya. Kazalika sun kuma kara da muke wasu mutane guda uku da kuma suka taka rawa wurin kashe tsohon babban hafsan rundunar sojan Najeriya. Mr. Mushir Jimo yace waɗannan da aka cafke din a halin yanzu suna hannun yan sanda kuma ana zurfafa bincike don kamo sauran yan bindigar. Yana mai cewar nan ba da jimawa ba za a ƙara sanar da jama'a halin da ake ciki.
The Nigerian police force will not relent and will leave no stone unturned in getting to the root of the killing and bringing all the perpetrators of this heinous crime.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan. Dangane da wannan batu na harkokin tsaro a Najeriya kuma makai hira da Aminu Yakubu Lami wanda ya shafa sama da shekaru 20 yana aikin da ya jibinci tsaro a nan Amurka wanda ya bayyana cewa
da za a ce sai an kashe wani mutum ne muhimmi a Najeriya sai shugaban kasa ya bada order nan ne zasu ɗan sanda zasu taso su je su san kama su. Me yasa a kullum ba za su yi presenting wannan da ya faru ba daga farko? Me yasa za a bari sai an kashe wani babban mutum tukuna a Najeriya? Shugaban kasa ya fito ce ya ba ƴan sanda kwanaki kaza ko kuma ya ba su directive su je su tsamo wanda suka wannan ma sannan kuma sai su je nan ne za su zo su je su kawo mutane suna murna wata kila ba mutane da suka yi ba. Me yasa tun da ba su yi ba su hana wannan abin daga faruwa daga farko? Ba shugabanci. Dole in kasa za ta wani abu kuma har Najeriya za ta ci gaba sai an samu shugabanni wanda suna da tsoron Allah da Kiristocin da Musulmai.
Akwai kuma waɗanda suke tayin cewon jami'an tsaron da kuma waɗanda suke madafin iko ba sa ma son a samu ingancin harkokin tsaron nan sabili da akwai waɗanda suke azurta ta wannan fannin.
Zai yi hakan ne ba zai ban mamaki ban yi hakan shi yasa ai nake cewa kowa ya taso a Najeriya ba zan ce kuma duk an taru an zama ɗaya ba akwai masu kamanta gaskiya amma mafi yawan wanda za su zo sun je suna maganar shugabanci a Najeriya suna yi ne saboda kansu su cika ajihun kansu shikenan. Tunda yake ga duba haka koyaushe haka ne koyaushe haka za su yi to ka duba mutum da ya shiga sister suke kashe kansu saboda kudi an sun je sun zauna wasu ma ba zaman za su yi ba amma an baka miliyoyi kai kana senator watakila in kana gwamna bayan ka bar gwamnatin ma an baka miliyoyi wai pension dinka a kowane shekara biyu sai an canza maka. Yanzu kamar jiya nake karanta abin gwamnan Lagos in ka bar gwamna a Lagos in kai wato terms biyu ka bar gwamna a Lagos kowane shekara biyu ne sai an canza maka motoci guda 6 sabbi za a saya maka gida a Abuja wanda kuɗin da suka sata din to ya za a ce an samu kwanciyar hankali a Najeriya.
Kai ka shafe shekaru kana aikin da ya jibinci tsaro a nan Amurka bisa ga abin da ka gani a nan da kuma abin da ka sani ya faru a da yake faruwa yanzu a Najeriya wani darasi kake ganin za a iya koya daga abin da ka ji ka gani a nan Amurka da ya jibinci tsaro da zai taimaka a shawo kan wannan lamari ko kuma samu ingancin tsaro a Najeriya?
To kamar yadda na ambata babban abin da za a yi shine cewa na farko a samu jama'a masu gaskiya saboda dole sai an samu shugabanci in za a ci gaba sai an samu shugabanci da mutanen za su yarda gaskiya saboda mutanen da suke ƙasa da su kalle su su kwaikwayon su.
Aminu Yakubu Lame wani ɗan Najeriya da ke nan Amurka. To bari mu rufe taskar rahotannin namu a ƙasar Ghana inda sama da mutane miliyan 2 suka fita kaɗa ƙuri'ar raba gardama ta neman ƙirƙiro da waɗansu sababbin jihohi 6. Ga Ridwanullah Muktar Abbas da ci gaban rahoton.
Jihohi dai da ake son ƙirƙirowa ne arewa ta yammaci da Borno ta gabas da Ahafo, Savannah da gabas ta arewa da kuma Oti. Yawanci rufunan zaɓe an gudanar da ayyukan zaɓe yadda ya kamata sai dai a wasu yankuna kamar jihar Oti an samu wasu ƴan ɓata gari da sun kafarwa ƴan jarida yayin da suke ƙoƙarin ɗaukan bidiyo na yadda lamurra ke gudana. Mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahamudu Bawumia gabanin haka ya yi kira ga jama'a da su ajiye batun siyasa wuri ɗaya don a samu cimma manufa. Ministan sake shirya jihohi da cigaba Dan Bocci ya ce a bisa la'akari da yadda aka gudanar da zaben Salon Allen an gaskata ƙudurinsu. A halin yanzu dai shirin ya yi nasara an gudanar da zaɓe babu wani tashin hankali ko hayaniya.
very happy with the precincts and election commission. I have not heard of any problem with maybe no ballot paper, ballot paper shortage.
Yeti, a hali yanzu na ifarin ciki da aikin hukumar zabi ba mu da matsala dangane da karancin takardun zabi da sauran kayan zabi babu inda akai nuna gazawar kayan aiki ba mu ji wani abu haka ba a hali yanzu kuma jami'an tsaro na gudanar da aikin su yadda ya kamata muna fata komai zai tafi yadda yake tafiyan nan har lokacin da za a yi kidaya a halin dai yanzu sai hamdallah kurum waɗanda sun ka zabi AES sun aminci a kirkiro sabbin jihohi muna musu fatan nasara waɗanda suka zabi AA kuma su hari gaba a halin dai yanzu ana ci gaba da kidaya ƙuri'u domin tabbatar da yuwan kafa sabbin jihohin ko kuma AA kundin tsarin mulkin kasar dai ya tana da cewar kan zaben yayi tasiri ya zama wajibi kai 50 na masu jeba ƙuri'a su fito kada ƙuri'ar sa'annan kashi 80 na ƙuri'un su amince da kirkiro sabbin jihohi Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu iya magana na cewa lafiya uwar jiki babu mai fishi dake tabbas kuwa haka abin yake domin sai da lafiya ake tafiyar da rayuwa da ma al'amuran yau da kullum a dan haka ne kowane dan adam ke kokarin kare lafiyar jikinsa jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar karambau. Karambau cuta ce da wasu kwayoyin cuta ke haddasa ta wanda ke haifar da fesowar kuraje a jiki kuma masu kaikayi. Muna tare ne da kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir wanda ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da warhaka.
Zaka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar karambau?
Karambau wanda a Turanci ake kira chickenpox wata cuta ce wadda kwayoyin cuta nau'in virus suke kawowa. Tana zuwa ne ita ma da farko kamar dan mura haka da dan zazzabi sannan sai kuraje su fito yawanci kurajen zaka ga kala-kala ne wasu su dan ja ruwa wasu sun dan daga sannan tana da kaikai sosai
me ke ma kawo wannan cuta ta karambau
kwayoyin cuta ne nau'in virus wanda ake ce musu varicella herpes zoster virus wannan kwayar cuta ita ce take kawo shi da chicken pox ko karambau
to likita suwa cutar ta fi barazanar kamawa
tana kama kowa daga yara har zuwa manya abun mamaki tana daga cikin cutar da kuma ta fi tsanani a manya akan ma yara yawancin cututtuka sukan yi tsanani ne a yara maimakon manya amma ita bincike ya nuna kamar ta ma fi tsanani a manya akan yara
ko menene dalilin da yasa ta fi tsanani a manya
to ana tunanin cewar kamar yara din saboda lokacin bayan haihuwa yan sinadaran da suke dan kawo kariya a jiki sun dan gada daga uwa ba su tafi ba suna tare da ita sai ya kasance ya dan ba su wani dan kariya na wani dan lokaci amma ga manyan wanda ba an yi musu allurar rigakafi bane kuma ba su samu tarba kenan ba su da wani garkuwar jiki mai karfi akan cutar saboda haka shi yasa idan ta zo sai take wahal da su
cutar karambau ko kuma chicken pox a turanci tana daga cikin nau'in cututtukan da take da rigakafi
eh tana daga cikin cutar da ake wa allurar rigakafi kuma ko a nan Najeriya a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi ana ba da wannan allura ga yara
kamar tsawon wani lokaci cutar take yi kafin ma ta bayyana a jikin dan adam
kan dauki 'yan kwanaki kamar kwana 3 zuwa 5 mafi yawanci kafin a fara ganin kurajen kuma wannan lokaci da kurajen nan ba su fito ba mutun zai iya yada su ga wasu jama'a yawanci takan dan zo da dan zazzabi ne wala Allah da dan mura wanda ba mai tsanani ba wani lokacin da dan tari haka mafi yawanci takan zo da ciwon kai ciwon kanta yakan fi tsanani akan ciwon kan da zazzabin kyanda yake zuwa da shi sannan kurajen ta sun bambanta da kurajen kyanda saboda su suna dagawa kuma sukan dan ja ruwa wani lokacin tsakiyar su kuma su dan yi baki
kamar wasu irin illoli cutar ke iya haifarwa idan har ba dauki mataki da gaggawa ba
na daya ga misali mata masu juna biyu takan iya kawo matsala ga jaririn da ma ba haifa ba idan uwar tana da juna biyu ta dauki wannan cuta jaririn ma da yake cikin ta zai iya samu matsala sannan ga misali yara kanana saboda zazzabin kuma wannan kurajen ko da fafushewar da suke yakan iya rage karfin rigakafin jiki akan wasu cututtuka ta yadda cututtuka nau'in bacteria kuma za su iya shiga zai iya kawo masaloli da yawa
to likita shin mai dauke da cutar akwai yiwuwar cewa zai yada ta ga wanda bai da ita
eh ana tana daga cikin cutar da ake samun annoba sosai saboda tana yaduwa ko ta tari ko ta atishawa ko ta kuka ko kuma taba jikin mutum saboda wannan kurajin yana yin ruwa in ya fashe kuma kwayoyin cutar virus din da take kawo su zai iya yaduwa saboda haka ana samun ta matsayin annoba sosai ita ma
kwayoyin cutar kamar tsawon wani lokaci suke yi a waje kafin su mutu misali idan wannan kurji na jikin mutum ya fashe kamar tsawon wani lokaci cutar take yanda koda wanda bai dauke da cutar ya taba wannan ruwan kurjin ba zai kamu ba
to shi kanshi mai yanayin cutar kafin kurajen su fito kwana uku zuwa biyar zai iya yada cutar sannan kuma zai iya yada cutar ko bayan fito kwayoyin cututtukan nan zuwa kamar kwana bakwai zuwa sati biyu saboda haka kenan kin ga zai iya yiwa kenan mutum zai iya yada ta fiye da sati biyu
dan akwai wasu kwayoyin cututtuka da idan suka dan shaki iska zaka ga cutar ta mutu wato shi wannan kwayar cuta baya mutuwa da wuri kenan
eh ba ta mutuwa da wuri tana da cikin dalilin da yasa idan misali mutum ya dan taba ruwan kwayar cuta ya taba wani abu kamar handle din kofa ka zo ka kama zaka ya dauka ta daga nan wurin saboda ba ta mutuwa a take anan in ta fita daga jikin mutum ta kan daddauke yan kwanaki haka kafin ta mutu saboda ka za iya yada ta
to cutar karambau na daga cikin cututtukan da suke iya yaduwa da sauri ko saukin yaduwa to yaya ya kamata a yi jinyar mai fama da wannan cuta
to idan aka ga mutum da wannan cuta na daya dai wanda suke kusa da shi akan duba a asibiti akan duba a ga shin wannan misali a ce mace mai juna biyu akwai allurar da ake bayarwa da ake kira immunoglobulin wannan allura suna kare suna kara karfin garkuwar jiki a take anan ko kuma wanda yake da wata cuta da ta karya garkuwar jikin shi saboda zai iya samun wannan cuta mai tsanani da za a iya ba su irin wannan allura amma idan babu wata cuta da ta kawo raguwar karfin garkuwar jiki to abin da ake shine sai a dan rage mu'amala da wanda yake da cutar nan saboda zai iya yada ta zuwa jama'a
wace shawara zaka ba wa mutane domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta karambau
abu na farko da an ga cutar nan a sanar da hukumomin lafiya saboda su dauki matakan da ya kamata sannan allurar rigakafi akan wannan cuta sannan wanda suke da matsala da garkuwar jiki a yi musu allurar nan ta immunoglobulin wato wadda take kara karfin garkuwar jiki saboda gudun kada cutar ta zo ta kawo matsala sosai
ta yaya mutum zai gane cewa garkuwar jikinsa ba ta da karfi ko kuma ba ta da yawa
to misali mace mai juna biyu alama ce cewar garkuwar jikinta saboda juna biyu yana rage karfin garkuwar jiki a mutumin da yake kamar yana da zazzabi tarin fika wannan shi ma garkuwar jikin shi ta yi kasa wanda yake da dauke da cutar kwayar HIV ko cutar kanjamau din ta tabbata duk wannan alama ce ta raguwar garkuwar jiki sannan akwai wasu cututtuka daban wanda idan mutum ya je asibiti in za a mai magani yana kamar misali ciwon daji da sauransu zai san cewar wannan yana rage karfin garkuwar jiki akwai magunguna da ake ba mutum wanda idan a asibiti za a bashi ya kamata za a yi mai bayanin cewa wannan maganin yana iya rage karfin garkuwar jiki saboda haka idan ya ga cututtuka irin waɗancan ya guje su
to likita yaya za mu kwatanta yau mutanen da ke kamuwa da cutar karambau musamman ma a nan Najeriya
gaskiya kusan duk shekara akan samu barkewar wannan cututtuka ko a makarantu ko a cikin gari ko a inda dai jama'a suke taruwa da yawa kusan duk shekara ana samun wannan matsala saboda har yanzu matsala ce babba a Najeriya
to kamar a asibitoci akwai wani wayar da kai da ake yi wa jama'a domin daukar rigakafin wannan cuta ta karambau da muhimmanci ko kuma wayar musu da kai akan ma ita cutar
da can hukumomin lafiya ba wai asibitoci ba kawai sukan bi gariruwa da kauyuka sukan yi irin majigi dinnan da ake yi na wayar da kan mutane akan cututtuka da matakan da ya kamata dauka kansu gaskiyar magana yanzu da wuya kiga irin wannan a asibitoci wani lokacin akan samu mutane su fita cikin al'umma su je su yi bayani akan cututtuka da kuma matakan da ya dauka wani wurin kuma a lokacin da ake jiran kafin a fara ganin likita akan dan tashi a yi bayani amma dai magana gaskiya wannan din bai isa ba
Masu sauraron mu kada dai ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Hawwa Umar. Yanzu kuma kai tsaye zamu je domin ansa tambayoyin da kuka aika mana. Wannan yace salam da fatan likita ya zo lafiya. Dan Allah muna so likita ya mana cikakken bayani kan abin da ke kawo tashin zuciya da zarar mutun ya ci abinci. Masu tambaya Yahaya Danno Azare da Dahiru mai shago Hannafari ta likita gare ka.
To akwai abubuwa dama da za su iya kawo tashin zuciya amma a wurinmu a nan kasar abin da jama'a da dama ba sani ba shine tsutsa ciki tana iya kawo tashin zuciya musamman da safe wani lokacin zaka tashi kafin ma ka ci abincin zaka ji tashin zuciyar nan ko bakin ka ya cika da yawu da sauransu kuma akwai jama'a da dama wanda a rayuwarsu ma ba su taba shan maganin tsutsa ciki ba wanda kuma wala Allah su ne suka fi samun wannan matsala saboda ka shawara ta farko shine su tabbatar da sun je asibiti za a yi maganin tsutsa cikin nan yana da sauki sau ɗaya mafi yawanci sau ɗaya kawai ake sha kuma yana da arha sannan idan matsalar ta ci gaba a asibiti za a bincika a tabbatar da menene dalilin tashin zuciyar nan kuma za a yi maganin shi insha Allah
ta masu sauraron mu duka abin da zamu dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi wato
Dr. Lawan Musa Tahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya shirin kuma na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya
kafin mu karkare ga takaitattun labarai
an riga labaran a takaice Amurka ta bayar da rahoton samun ƙarin cigaba a yunkurinta na kakkabe rashin kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS da ke ƙasar Afghanistan inda ta tabbatar da mutuwar mai magana da yawun kungiyar a cikin wani hari da sojojin saman Amurka suka kai ta sama. A jiya Alhamis, wani jami'in sojan ya ce Sultan Aziz Azam ya mutu ne ranar Lahadi 23 ga watan Disamba a gundumar Nangarhar da ke ƙasar Afghanistan. Wani ɗan kungiyar ta ISIS na biyu shi ma ya mutu a harin. Ba a samu rasa rayukan fararen hula ba a sakamakon wannan harin wanda jami'an gwamnatin Afghanistan suka fara faɗa wa jama'a mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan ƙasar Afghanistan tun da farko ya faɗa wa muryar Amurka cewa Azam ya mutu ne tare da wasu mutane uku masu gadinsa. Yanzu haka ta tabbata cewa wasu ɓangarorin gwamnatin Amurka za su ci gaba da zama a rufe har sabuwar shekara da za mu shiga kasancewar 'yan majalisar wakilai ba su da wani shirin yin aiki a sauran kwanakin da suka rage na wannan shekarar ta 2018.
To madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da Maryam Dauda za ta gabatar da shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan rayuwar mata da suka yi fice a waɗansu fannonin rayuwa. Za ku kuma ji yadda ra'ayoyi suka bambanta tsakanin ƙungiyar mu yatta Allah kan ɗan takarar da za su mara wa baya a zaben shugaban ƙasar Najeriya. Kafin mu sallama bari mu yi gaisuwar fata alheri da taya murna ga iya da aka fi sani da Mama Tasi a Jimeta Yola, jihar Adamawa wadda take bikin cika shekaru 70 gobe. Allah ƙara nisan kwana ya kuma sa a gama da duniya lafiya. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu duka har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. yanzu a madadin Muhammad Babali Hafiz da Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniya mu yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.